alaikum assalam barka da murci yau kuma barka da kasancewa da shirin ciwon yammaci tare da ni Aisha Muhammadu idan ana biye da shirin ciwon yammaci a makon jiya mun kawo muku tattaunawar da muke yi da mahaifin wata iya da aka ci zarafinta da kuma shugabar wata kungiya da ke Kaduna mai suna Avida Foundation wacce take baiwa mutanen da aka ci zarafinsu dauki na gaggawa to a yau zamu dora daga inda muka tsaya lokacin da ka gane cewa amma take a aiki
kuma sai mun gane cewa amma take a aiki shi ta dawo aiki ta kwanta amma sai ta buɗe jikinta kuma shi ne suka shi ne mata sai suka gani sai suka sanar da mu cewa wannan ne ko da halin hali na take ciki kana yawan koda sun suna fadawa an samu sauki kuma an fara bincikanta sai daga cikin yayin mu wani da ke wallahi shi ko ta fada mishi abin da ke faruwa ko ya mutu duka shi ta fara mishi bayani akan abin da ke faruwa da ita
wani tsara bi bari mu ji yaya wannan al'amari ya kasance da farko ya tsaya suka sanin shi har ya zuwa wannan gaskiya kace na wannan yarinya da mutum biyar suka mata fyaɗe wanda an kama hudu guda ɗaya baya gudu an ce yana kanin duk da mun aika kuma yau ba a gan shi ba sun kawo ƙara ne a ofishin mu dake nan gadan gayan a Igabi local government a Kaduna Nigeria wanda kungiyar mu tana mai da hankali akan ƙauyaku ta ita kowane ƙauye muna da office da volunteers an kawo karan wannan case na yarinya ofishin mu amma a wanda suke yi na sirri a rarrafe ba a so a sani inda shi kanin mahaifinta yazo ya kawo kara ofishin mu kuma shi chairman na wannan gadangayen community din ya kai wurin yan sanda na outpost to daga nan aka yi transferring din mu zuwa rigatukun division kuma rigatukun division suka yi binciken su na farko preliminary investigation inda aka yi transfer din mu zuwa state CID da yake headquarter a nan cikin garin Kaduna inda aka kwashi kusan kwanaki 19 ana yawo ana kai kawo domin ganin cewa an tabbatar da aikata wannan laifi da ake zargin su da shi kuma dukkan su hudu sun amsa cewa sun yi aikata fyaɗe ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ga wannan yarinya karama ya shekara 9 zuwa 10
to Malam Ibrahim menene labarin diyarka
yanda shine akwai kanwar mahaifiyarta ta aure tana ziyartar zuwa gidanta lokacin da taje gidanta ita kanwar maman nata ta je makaranta shine anan mijinta ya amfani da ita fariya a dakin ta kuma bayan yayi sai ya ba yayin shi labari shi ma yayin shi yayi gidanta still kuma again shi aka kira kanun su domin shi yana dan aiki na saka yaka a sanar da shi ya kira su ya musu fada shi ma su shi ma kuma ya kare yi da ita shi ma kan
bayan bayanan mahaifin yarinyar yaya aka tabbatar da faruwar wannan aika-aikar
medical report ya nuna daga asibitin gwamnati cewa an jima yarinyar nan ciwo ta zama ba buduwa ba kuma ta ma sami infection wanda sai da aka kwashi sama da wata biyu ana kai ta asibitin jaji domin samun magani infection din da yake damunta domin har ta fara dan wari haka in ka zauna kusa da ita kuma tana jin zafi da ta susa ga kaikayi wanda mun yi mata HIV test yanzu kuma bayan wata uku za a koma a ƙara yin dan a tabbatar da babu wani babban lalura fiye da wanda ta samu a baya bayan wannan kuma sai aka gabatar da mu a magistrate court wanda na rade ina fada shi magistrate court karamin kotu ne wanda yake tabbatar mata ne laifin da ya aikata a kai shi gidan kasu har tsawon lokacin da yan sanda za su kammala kundin binciken su wanda suka faro tun daga outpost or divisional level headquarters sai a hada bincike shi ne za su kai ma hukumar ma'aikatar shari'a wato ministry of justice a DPP department of public prosecution su ne su kuma za su karanta wannan bincike da sanda suka yi duba shi da kyau sannan su ba da shawara wace kotu za a kai wannan masu laifin in aka kai sannan a fara shari'a to har yau ba a fara wannan shari'an ba
wato da farko da al'amarin ya faru ya kai ga kunnan sai aka ce to a rurrufa a rurrufa tunda na gida ne
na'am eh gaskiya
kuma dukkanin mutanen da suka yi wannan kawunnanta ne
a shi ɗaya ne kawunnanta su kuma sauran yayin shi shi ɗaya ne aure da kanon mahaifiyanta su kuma sauran yayin shi
to wani irin mataki hukumomi na gwamnati suka dauka kama daga na shari'a na jami'an tsaro da kuma masu kulawa da al'amuran da suka shafi yara da mata a jihar
a gaskiya matakin da suka dauka shine gaskiya mu iyayen yarinya gaskiya ba mu da karfin da zamu iya daukan dauyanta dan gaskiya mu hamu su ma mu jinni amma da ikon Allah Hajji Arab Salis Ibrahim ta shigo ciki abin tsindin ta dinga amfani da kudin ta har zuwa state CID kuma har yanzu sanan a hannun jami'an tsaro ba su ke samun tsaro
to me ya kamata ayi
abin da ya kamata ayi gwamnati ta dinga budget akan abin da ya shafi fadi yanda ake budget akan lafiya manoma harkan corona ita ma wannan fadin ta zama annoba ya kamata a fitar da wani tsari wanda za a saukaka ma hatta su yan sandan in ma moto ce ko wani local government ya zama an ware wanda za a dinga kai komo koko daga cikin kudin al'umma na haraji da ake tarawa ya zama kowanne local government suna duba division kwaya nawa ne a karkashin su shi harkan fadin nan idan an kawo ya kamata a dinga ba yan sanda mai da zasu dinga kai komo gurin tabbatar da bincike da kame masu laifi wani lokaci in an yi sai kaga ba a kama ba sai kun yi ta dawowa kuna cewa an ganshi anan to hanyoyin da zasu bi tunda ba albashin su su ma zasu cire su wannan ayyukan ba ya kamata ya zama na gwamnati ta samu musu asibitocin nan wa'anda ba salama center ba 4,500 ba karamin kuɗi bane a gurin ba kauye saboda zai iya siyan takin gona da shi a ce to an mai aka fiade ka ba da wannan 4,000 a mai aka waje wanda ya mai aka fiade kana jin haushin shi ka biya kuɗi shi ma a mai gwaji kuma ekka ka biya wanda ya mai in su biyan ne duk sai ka biya ma mutum biyar an gwada su sannan a gwada ekka kai da aka mai aka fiade wai haka doka ta ce to irin wa'annan abubuwan yana sa mutum ya ce ba ni da shi na yafi
wani irin jan hankali za ka yi wa iyaye a matsayin ka na wanda hakan ya faru da yarsa
gaskiya mun rage barin iyayen mu suna tafiya wurare wanda bai kamata ba su kadai don wannan abubuwan shine ce kusan wannan matsalan da ke faruwa da yaran mu sannan kuma magana talittalla ce da ake samu yara gaskiya shine a bari don bai da amfani ga baki daya sannan kuma maganan makaranta ya kamata iyaye su lura da makarantan yaran su sai tura yara a makaranta ko ba tare da suna bibiya ba in so samu ne a samu mai hankali a gida da yaran ya zuwa makaranta lokacin tashin su yayi an sallata shi in akwai mai hankali a gida ya je da su zuwa gida
daga cikin waɗanda su shiga hannu waɗanda suka aikata fiye
din na'am
wasu irin bayanai suke ba ku na dalilan da ke sa su aikata wannan
na ji daɗin wannan tambayan saboda duk sanda aka kama mai laifi muka je gurin yan sanda ko civil defense muka sa a fito mana da wanda suka yi laifin bayan an kamo su nukan tambaye su ce dan Allah me yasa kai fyaɗe wani ya ce shirin shedan wani kuma kila boka ne ya bashi sa'a wani kuma zai ce miki sha'awa ne akwai guda ɗaya da ya taba ce min kwaya ne in sun sha kwaya sai su ga karamar yarinya ta zama babba wani ma ya ce shi sai ga yarinyar ta fi ne girma shekaran ta ɗaya da rabi ya ce wallahi tana kwance tana bacci mamanta ta tafi islamiya shi kuma yana shigowa gidan ya ga yara ne zalla akan kujeran maman ya mata sai da aka mata sojiri hudu a jikinta har yanzu tafiyan ta ba daidai bane akwai maganan tsafi akwai kuma wanda suke kawai sha'awa ne suke da shi na hauka wanda muna zuwa a gwada su babu wanda har yau muka samu mai tabin gwagwalwa akuya baya bin akuya jarirai amma sai kaga dan adam ya je gurin yarinya yar wata 6 ya mayar mata da pampers wannan wani irin bala'i ne sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hanyar magance wannan matsalan shine iyaye su kula da amanonin da aka basu musamman masu yara tallace-tallace da kuma tura yara domin a kula miki da su koko yara suna wasa kice su fita ba kya san ganin su koko a kanin baba makauci saboda fadin nan fa bako bai cika durowa daga sama haka kawai ba a san shi ba yayi ce wanda aka yarje ma aka aminta da shi
me kake gani ya kamata gwamnati ta yi domin ganin cewa an shawo kan wannan matsalan wanda gwamnati akwai kuma malaman addini da kuma al'umma
rawan da za su iya takawa musamman malamai shine wurin jawo hankalin mutane musamman duk wanda wannan abin ya faru da shi ba daidai bane a ce za a boye ko a ce za a rufe ba ko da wannan abin bai yiwuwa a ce wani ya zo can da banye ya aikata wannan aikin sai dan gida ko kuma wanda aka yarda da shi a gida dan haka duk wanda wannan abin ya faru da shi ya kamata a fito a bayyana shi duniya ta sani saboda gobe ma wannan da ke shirin zai yi zai tsorani ganin ga wani ya san wannan duk
wace irin kunci ka kake fata a dauka
hukuncin kenan kamar yadda gwamnatin jihar Kaduna ta yanke hukuncin na zuwa da wannan injina din na kama fatan da hukuncin kamar za ta buta hakin da musu ji abin da suke
yi to mai sauraro anan za mu dasa aya a cikin wannan shiri namu na ciwon kyamaci a wannan mako sai kuma makon gobe idan Allah ne kowa mai komai ya ba mu iko ku sake dawowa da wani sabon maudu'in yanzu a madadin lokacin ma'aikacin sashen kansu na muryar Amurka musamman ma bakin namu da suka ji muryoyin su wa sai Julie Weathers Russian ni Aisha Ma'azu ne ke cewa a kasance lafiya ma'asala.